أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى دي قدر ثمن هبوا وأن يمتنا الحميشي أيو منا شاترا جواتنا شوال هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكرا تا دو دايا دا داريه دو دا أربعين دا دايا وان دي دا تي دا شا دايا وطن شدة ميلادية تا دو بيو دا أشرين إن شاء الله زامي درزين قوم شا بقوي أتكل للتاهن أحكام الجنائز وبدعها واللفن شيخ مالمي محمد ناصر الدين الألباني ubangiji subhanahu wataala ya rahama a gare shi muna cikin bayani da malam yake akan abin da ya shahi ghaslul mayyit wanke mutumin da ya mutu bayan ababen da malam ya ambata mana a baya muna kan gabar da take magana akan abin da ya shahi a lokacin da aka zo wanke mutumin da yake ya mutu أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء يزمنتو ماتا سوزا سجبنشي لمرو وانكي ماتا مزاكما سجبنشي لمرو وانكي مزا سنوكما دا تكينك باند مالي نعمب تامان أولنا واجي أبو نقوما واندكوسا أكيشيني ميكي shine a lokacin da aka zo wanke mutuntu ayi kokari ko a sa gan ko kuma a samu wani tsumma wanda da shine za a rika amfani wajen wanke wannan mutumin da ya mutu sannan abu na 11 da na 12 shine an kebance bi ma'ana an togace akan abin da ya shahi a lokacin da aka bada ka'idan cewa kar mace ta wanke namiji kar namiji ya wanke mace kenan maza su wanke maza mata su wanke mata amma sai aka togace a cikin gaba ta 12 wanda akan ta ne muke magana lokaci ya kare zamu haro daga gaba ta 12 in yaso sai mu dasa malike cewa wa yustathna aidan mimma warada fi tasi'an ana togacewa akan gabar da ta zo ta tara yake cewa azzaujan ana kebance ma'aurata guda biyu a lokacin da miji ya mutu to babu laihi matar shi za ta iya wanke shi a lokacin da mata ta mutu to babu laihi mijinta zai iya wanke ta malice fa innahu yajuzu li kullin minhumma an yatawalla ghasl al-akhar babu laihi kowan ɗaya daga cikin ma'aurata ya jibinci lamarin wanke dan uwan shi malice idh la dalila yamna'u min saboda babu wani dalilin da yake hani akan haka sai ce wal aslu al jawaz wala siyama wa huwa muayyadun bi hadithain yace kuma abinda aka sani asali shine cewa babu laihi babu wani shamaki tsakanin miji da mata kenan dan haka za ta iya wanke shi ko kuma shi ya wanke ta malice barantana ma kuma wannan maganar da muke yi yana da goyon bayan hadisi guda biyu hadisi na fari mun karanta shi a wancan satin wadda Aisha take cewa law kuntu staqbaltu min amri mastadbartu ma ghasala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ghayru nisa'ihi take cewa inda na tuna al'amari na tun a farkon da aka zo wanki annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama take cewa mastadbartu da ban yi nadama ba take cewa da ba wanda ya cancanta ya wanki annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ghayru nisa'ihi an ba matan shi ba me yasa Aisha ta yi wannan maganar shine hadisi na biyu da malam ya kawo anan wanda kuma shine matashiyar maganar mu a yau malikata anha aidan qalat daga gare ta dai ita Aisha Allah kare yarda a gare ta take cewa raja'a ilayya rasulullah sallallahu alayhi wa sallama min janazatin bil baqi'i wa ana ajidu suda'an fi ra'si wa aqulu wa ra'asahu fa qala bal ana wa ra'asahu ma darraki law mitti qabli fa ghasaltuki wa kaffantuki thumma sallaytu alayki wa dafantuki. Manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama ya kumu wajen Aisha, mana ya zo wajen Aisha min janazatin bil baqi', game da wata janaiza, mana wata gawa da aka kai aka binne a makwantai na baki'a wanda yake garin Madina. Yanzu manzo Allah da ya dawo, sai Aisha take cewa wa ana ajidu suda'an fi ra'si, ni kuma ina jin matsanancin ciwon kai. Wa aqulu, a cikin ciwon kan da nake dake cewa wara asahu, kamar da kace wayyu Allah kaina, shine wara asahu, wayyu Allah kaina. Kina Aisha take faɗin wannan magana. Fa qala sayyidun Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bal ana wara asahu, sai ya ce a Aisha, ni ne ya kamata in ce wayyu Allah kaina. Wanda wannan kuma yake nuna maka cewa ya kamata mutun ya kula da halin da matar shi take ciki a lokacin da ba ta da lafiya. Kaga yanzu a lokacin da ya hode mata wannan magana, sai ta ji wani nau'i na cewa lalle akwai wanda yake kulawa da ita, amma ba zamanto ba ta da lafiya kuma ka rika ga cewa wacce yawan jini ne rashin lafiya gare ki, ko kuma ka rika bata rai ko da makamancin wannan da take cewa wayyu Allah kaina. Manzo Allah ya ce a ni ne zan ce wayyu Allah kaina, sai ya ce ma darraki law mitti qabli, ai ke Aisha ki sani cewa ba zai cutar da ke ba in kin mutu kahinni. Idan kin mutu kahinni me za a yi? Fa ghassaltuki, ni zan miki wanka. Kaga kenan wannan ya togace maka me? Babu laihi miji zai iya yi wa matar shi wanka. Fa ghassaltuki kenan, wannan shi da mahallu shari'in da malai sa ka hadisin a wannan wajen, dan ya nuna maka cewa a cikin hana cewa maza su jibinci lamarin wanke maza, mata su wanke mata, amma banda ma'aurata. Dalili kuma akan haka kenan, gashi na manzo Allah yana cewa Aisha, ai ba zai cutar da ke ba law mitti qabli fa ghassaltuki, in wanke ki wa kaffantuki, in saki cikin likafani wa sallaitu alayki, kuma in miki sallah wa dafantuki, in je abunne ki. Kenan ba zai cutar da ke ba, kar ki samu wata damuwa. Mahallu shahid anan shine ghassaltuki, ni zan wanke ki. Malaka akhrajahu Ahmad wa Darimi wa Ibn Majah wa Abu Ya'la fi musnadih wa Ibn Hisham fi sirah, yake cewa waddara qudani wal bayhaqi wa fihi indahum jami'an Muhammad ibn Ishaq wa qad an'anahu illa fi riwayati Abi Ya'la wa Ibn Hisham wa qad faqad sarraha bit tahdithi fa thabata al hadith wal hamdulillah. Alati hal wannan hanyoyin da hadisin yazo ne, kuma da yanda aka yi hadisin ya tabbata, shine malai an bata maka takhrijin hadisin a wannan wajen. Malai ke cewa ala anna al hafiz ibn Hajar قد ذكر في التلخيص انه تابعه عليه صالح بن كيسان عند احمد والنسائي. قلت هو عند احمد لكن ليس في التصريح بالغسل، فتراجع روايه النسائي فلعله فيها، فانه لم ارى الحديث في سند في سننه الصغرى، فلعله في الكبرى له. على اي حال لو ان حديث يزون دلتون حديث يكي تجي. Malik ya ce wa abu na 13 da ya kamata a kula da shi lokacin da aka zo wanke mutumin da ya mutu, an ya tawalla ghaslahu man kana a'rafa bi sunnatil ghusli, ya jibinci lamarin wanke gawa mutumin da yake mafi sani akan yanda ake wanke gawar a sunnance, ma'ana tafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenan ba magana bace ta tsufa ko ya jima yana yi, ya yake yin shi a saman tsarin karantar manzala ne, ko kuma kawai a yanda ya tashi ga ana yi ne shi ma ya saba yi gaba. Kenan dole a tantance wanda ya iya wankan a addinance, to wannan shi yake so ya jibinci lamarin wanke gawa. Malai ce la siyama idza kana min ahlihi wa aqaribihi, balantana ma idan ya zamanto a cikin iyalin gidanka, a cikin makusantanka, ƴan uwanka, ƙanninka da yayinka da sauransu, idan aka samu wanda yake ya iya wankan gawa, to shi ya kamata yi wannan wanka, shi ya kamata yi wannan wanka. Kenan ba wani zai ya ɗauko haya ba ya zo ya ma wannan gawa wanka, a makusantanka su ya kamata. Da haka wani abu ne wanda bai kamata a ce ga wani mutum musulmi bai iya wankan gawa, bai kamata ba. Ya kamata kowa ya yi ƙoƙari ya karanci abin yanda yake, ya zamanto abun in ya kama ka tunda wani abu ne ba a ce Allah kiyaye tabbas ya faru gana tilka sabilul lastu fiha bi awhadi hanya ce wadda kowa kau a saman ta yake kuma duk wanda kaga yana lumhashi yanzu tabbas lumhashin nan zai tsaya wata rana ko a kusa ko a nesa ko ka gana shi ko ya gana ka dole sai an yi kire daga cikin biyun nan dan kenan ba wani abu bane iya da kyau kowa ya zamanto ya iya saboda idan ta kama kenan sai ai لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا كما ذكرنا فقد قال علي رضي الله عنه غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم مالك تشوى لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كاغا وأن السكج بن تلمرن وأنك النبي محمد صلى الله عليه وسلم kanu sun kasance kama zakarna kamar da muka ambata ɗan uwan shi waɗanda suke masu imani su Aliyu da makamantan su Al-Fadl ibn Al-Abbas su suka jibinci lamarin wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malaka cewa faqad qala Ali radiyallahu anhu Ali yake cewa ghasaltu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yake cewa na wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan lokacin da ya mutu faja'altu anzur yace sai na zamanto ina dubawa ma yakunu min almayyit irin abin da yake hutowa a jikin mutumin da ya mutu saboda kamar da ake cewa gawa tana da irin nata asrar ko wani abu daga baki ko wani abu daga wasu wuraren da suke kohohi a jikin dan adam mana wani abu zai iya hutowa Ali yake cewa faja'altu anzur ma yakunu min almayyit irin abin da yake samu a jikin gawa sai ce falam ara shay'an banku komi ya huto daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kana tayyiban ya kasance nagartacce ne hayyan wa mayyitan yana raye da bayan ya mutu sallallahu alaihi wasallam ba wani abin da ya gani irin abin da ake kyama wanda zai huto daga cikin ga wanda an saba kuma ana gani a cikin manzon Allah bai ga komi ya huto ba shine yace wa kana tayyiban حيًا وميتًا صلى الله عليه وسلم وان حديث أخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقي وإسناده صحيح كما قال البوسيري في الزوائد وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وتعقبه الذهبي بقوله قلت فيه انقطاع تو نما ما لينا مغانا اكن حنجر ده حديث ينزو داك كما ياي تخريج حديث كان ا cikin jawabun suke suna da tsawo ba za mu karanta su anan ba to bayan wannan gaba da malahi an bata mana anan na abin da ya shahi maza su jibinci lamarin wanke maza in banda ma'aurata guda biyu sannan kuma da abin da ya shahi iya da kyau ya zamanto makusantan ka zamanto su ne za su wanke ka abu na gaba malahi ke cewa waliman tawalla ghaslahu ajrun azimun bi shartain ithnain kuma duk mutumin da ya jibinci lamarin wanke gawa to iya da lada mai girma amma da sharadi guda biyu abu na harko sharadin harko idan kana so ladan ka ya tabbata malaki ta an yastura alaihi ka suturce duk abin da ka gani kar kai gaba ka bala ce wani da ya mutu muka zo wanke shi ga abin da magani daga zaman to duk abin da ka gani kawai an kare daga lokacin da ka ganin na kawai an wuce wajen babu zancen ka sake tare da wannan abu a cikin rayuwarka an yastura alaihi wala yuhaddith kar da ya rika bada labari bima qad yara min almakruhi na daga abin da ya gani na abin kyama a jikin wannan gawar kada ce a da muka zo wanke shi ma ai haka za muka gani ai mun ga kaza wannan bai da kyau li qawli sallallahu alaihi wasallam zalla yake cewa man ghassala musliman ko man ghassala musliman fakatama alayhi ghafara lahu Allahu 40 marratan duk mutumin da ya wanke wani musulmi fakatama alayhi sai kai yayi shuru game da abin da ya gani na aibi kenan ya suturci abin nan bai zo bai je bayani a gaba ba to wannan mutumin ga irin ladan da zai samu ghafara lahu Allahu 40 marratan Allah zai gafarta mishi su 40 wannan kuma mubalaga ce da kaiwa makura ma'ana Allah zai gafarta wa wannan bawan amma da sharadi katama yajibu alayka an taktuma ma ra'aitahu min al-makruh duk abin da kaga na kiyama a jikin wannan mutum kenan wajibi ne ka ja bakin ka kai shiru sannan wa man hafara lahu fa ajannahu ajra Allahu alaihi ka ajri maskanin askanahu duk mutumin da hafara lahu ya tonawa mutumin da ya mutu ka tona mashi kabari fa ajannahu bima'ana aka rihe wannan mutumin a cikin wannan kabarin nan to a dalilin haka kuma kai Allah zai baka lada yake cewa ka ajari maskanin askanahu kamar irin ladan da za a ba mutumin da ya baiwa wani gida ya zauna kawai ramin da zaka mishi ramin da zaka yi ka tona a sashi a ciki to kai kuma Allah zai baka lada kamar ka kamar mutumin da ya sanya wani cikin wani gida ya zauna askarahu iyahu ila yawmil qiyama har zuwa tashin kiyama mala wani gina gida ya ce wani shiga wannan gidan har tashin kiyama bimana kenan na baka halak malak to irin gaggwaban ladan da mutumin nan zai samu haka mutumin da ya tona ma wani kabari aka binne shi shi ma irin wannan ladan Allah zai bashi sai kuma lada aka abin da ya shahi likafani wa man kaffanahu kasahu Allahu yawmal qiyamati min sundusin wa istabraqil janna duk mutumin da ya baiwa wani mutum musulmi likafani bimana irin tsumba wannan yadin da za a sa mishi na zawati shi ma kasahu Allahu yawmal qiyama Allah zai tuhatar da wannan bawan a gobe kiyama min sundusin daga sundus wa istabraqin da istabraq na gidan aljanna nau'i ne da kala kala irin na kaya wanda anan ba mu da su kenan al'aita hal duk mutumin da ya wanke gawa iya da lada mai girma a wajen Allah subhanahu wataala sannan haka wanda ya tona rami shi ma iya da wanda ya sa mishi likafani shi ma iya da irin wannan ladan naka za ka gani daga cikin irin ayyuka da za ka samu lattijawa suna yi za ka samu lattijo a gidan shi za ka samu akwai likafani a ajiye ko da cikin dare aka wanke wani kawai an san tabbas in aka tafi gidan wani sai an samu likafani kuma yana bada shi Allah yana kai mu gobe da safe kuma sai ya siyo wani ya kai aji to kaga duka iya daga cikin karantarwar da addini karantar kenan mutun ya zaman to iya irin waɗannan ayyukan su cikin alheri ne malaka akhrajahu al-hakim wal-bayhaqi wal-asbahani fi at-targhib min hadith abi rafi' radiyallahu anhu wa qala al-hakim sahih ala shart muslim wa wafaqahu adh-dhahabi wa huwa kama qala wa qad rawahu at-tabarani fi al-kabir bi lafzi 40 takbiratan 40 takbiratan bimana kabbara guda hudu ubangiji zai girmama wannan bawa wa qala al-munziri wa tabi'ahu al-haythami ala ittihal li hanyar da hadisi ya huto shine malaki mana magana anan kenan mu takhrijin nan la yahumuna kaseeran kenan za mu tsallake shi wannan shine abu na farko kenan duk mutumin da ya wanke wani iya da lada a wannan wankiya da ya amma da sharadi guda biyu sharadi na farko an yastura alaihi sharadi na biyu malaki cewa an yabtaghi bi zalika wajha Allah ya zamanto wannan wanki wanda kai kana neman yardan Allah ne wannan rabin da ka gina kana neman yardan Allah ne wannan likafin da ka bada kana neman yardan Allah ne ba dan a ce wani kokari gare shi ba ko kuma a baka wani abu na daudan duniya a kai ne lillahi fi sabilillah ibtigha'a li wajhillah kai ne kawai saboda neman yardan Allah subhanahu wataala dan neman lada a wajen Allah mai girma da buwaya shine ma'ana ka nema da wannan aikin da zaka yi na wanke wannan mutumin kenan kana neman yardan Allah ne kawai la yuridu bihi jaza'an wala shukura baka neman wani sakamako baka neman wani godiya aiki ne kai tsakaninka da Allah subhanahu wataala dan haka ka'idar shi shine la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma bukatan shi su sakamako kambaci akan abin da muka yi sannan kuma ba ma bukatan ma ku gode mana mu mun san me yasa muka yi mun yi ne dan Allah shi kuma duk aikin da mutum zai yi dan Allah to wajibi ne sa waɗannan abubuwan guda biyu a gaban shi kar ka nemi wani abu sannan kuma a daidai lokacin da wannan aikin da zaka yi ya zamanto ka yi shi ne dan neman yardan Allah zaka baka neman komai baka neman a yabe ka baka neman a gode maka wannan shine ka'ida ta biyu kenan duk wanda yake ya wanke gawa in ya cika wadannan ka'idodin guda biyu tabbas zai samu lada mai girma a wajen Allah subhanahu wataala malaki ta wala shukuran wala shay'an min umuri dunya ko kuma wani abu daga cikin abubuwan da ake samu na rayuwar duniya malaki ce lima taqarrara في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم أي لما تقرر جمد أبن أرجع أرجع أنسنش شو أن الله أشرعك نرجع أنس أبننا أن الله تبارك وتعالى للي ألا ميجر ماذا بوايا لا يقبل من العبادات ألا بيا أمسن أيكي إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم sai aikin da akai dan shi kadai duk aikin da kai ka gwamaye Allah da wani a ciki mana kai dan Allah kuma kai dan wani to fa ka gama yau wannan aikin kawai wahala ce masa malaki ta wal adillatu ala zalika min alkitabi was sunnati kathiratun jiddan ajtazi'u huna bi dhikri sittatin minha al adillatu ala zalika wala dalile da suke nuni akan cewa duk aikin da kai in dai ba dan Allah bane to ka aikin banza akwai dalile burjik min al kitabi was sunna a cikin qur'ani da hadisi malace kathiratun suna da yawa sosai yace amma ajtazi'u ina zan takaita huna anan bi dhikri sittatin minha akan ambata dalili guda shidda kacal amma dalile suna da yawa daga cikin dalilan da malaki ambata dalili na farko wanda yake nuni cewa ba aikin da za a aikata da sunan ibada dole a samu yi dan Allah in ba a samu yi dan Allah ba to wannan aiki ya tashi daga aiki qauluhu ta'ala qauluhu tabaraka wa ta'ala qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada qul ka hadi musu cewa inna ma ana lalle ni basharun mithlukum dan adam ne jinsin halitta na irin naku ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya umurce shi akan ya hadi ga mutane haka ne jinsin halitta na irin ku ne dan adam ne ba amma ba dan adam ba irin ga magari haka yuha ilayya ni wahayi ake mu daga bangaren daraja da fifiko yayi kowa sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma sinadarin halittan shi bimana jinsin halittar shi dan adam ne basharun mislukum yuha ilayya ana mun wahayi ana yin wahayi a gare ni annama fasani cewa kawai ilahukum abun bautan ku ilahun wahid abun bauta ne guda daya shine wa shine Allah subhanahu wa ta'ala dan haka faman kana yarju liqa'a rabbihi duk wanda ke sa ran haduwa da Allah subhanahu wa ta'ala salim alim ba tare da wata matsala ba to faly'amal 'amalan salihan ya aikata aiki amma ba kowane irin aiki ba salihan aiki nagari aiki mai kyau aiki ba yanda zai zamanto mai kyau sai ya zamanto a saman tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ni da kai da ke a yau binmu da tubarau din da zamu iya hango cewa aiki kaza iya da kyau in bayyana goyen bayan alqur'ani ko hadisi ba za mu iya hango cewa ba kaza ne Allah yake so matakar ba littafin Allah mai kuma ba hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ba za mu iya gane wannan wannan shine salihan amalan salihan saboda akwai wanda za su aikata aiki amma aiki kuma Allah sai ya mai da shi kura abin shekewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura an aikata aiki an yi aikin da ya kai aiki la'alla ya zamanto sab zai iya kaiwa sababin da dan adam zai samu hutu a wajen Allah amma sai zamanto aiki ne dan adam ya bigi gaban kanshi yayi bid'a kenan ko kuma aiki ne wanda dan adam ya aikata aikin eh lalle irin aikin da manzon Allah ya ce ayi ne bayyana matsala a wannan bangaren amma kuma sai ya ki dan Allah yayi dan wasu su gani ko dan wasu su yaba ko dan wasu su bashi wani abu to a rashin ba zai kai labari Allah zai sheke wannan aikin nashi kamar zai zama kamar kura abin shekewa bai da wani tasiri bai da wani fa'ida shi Allah ce amilatun nasiba an yi aiki an gaji amma ba lada hunaka man falyamal amalan salihan sai ce wala yushrik kar ya gwamaya bi ibadati rabbihi da bautan ubangijin shi ahadan ko daya komi kar ya hada kowa da Allah subhanahu wataala a lokacin da yake bautawa Allah wanda wannan shi ake cewa tauhidul uluhiyya wanda shine dayanta Allah subhanahu wataala a cikin aikin bawa. Zan yi sallah, zan yi azumi, zan yi zakka, zan yi karatun Qur'ani, zan yi dukkan wani aikin da yake aiki na lada, to wajibi ne sai an samu yi dan Allah a ciki. Idan ba a samu yi dan Allah ba a ciki, ya tashi a tutan babu. Idan mutum ya kyautata niyyar shi, hatta da abincin da yake kaiwa iyalin shi suna ci, sai ya samu lada a kai. Manzala yake cewa Sa'ad yace hatta ma taj'aluhu fi fimra'atika, har abinda zaka sa a bakin matarka, wannan shi ma sai Allah baka lada a kai. Amma sai an samu kyakkyawar niyya, ya zamanto niyya a wannan aikin dan Allah kake yin shi. Kada ya zamanto kullum ka cika su da fada da bambami da surutu, ni nayi kaza, ni nake kaza, bukwa tausayida, bukwa kaza da sauransu. A ka rika sa ma zuciyarka ruwan sanyi cewa wannan aikin kana yi ne dan Allah, wallahi a haka za ka samu sassauci. Amma in ba haka ba, in ka ce za ka biya musu, wallahi sai samu ka tausayi ba gaira wasa ba. Yallahi in dai ka ce kawai duba, ya kamata a gafa cewa kai kana fajinta kana kokari, to su da ransu. To da haka wajibi ne mutum ya gwama ayyukan shi na alheri, ya zamanto dole aikinka akwai niyya ta gari a ciki, kuma akwai yi dan Allah. Amma in dai babu yi dan Allah, to lalle tabbas wannan aikin ya tashi daga wannan aikin naka bayyana tasiri a wajen Allah subhanahu wataala. Shi ne malaka ce anan ai la yaqsudu biha ghayra wajhi Allah ta'ala, kar ya nuhata da aikin shi neman yardan wani wanda ba Allah ba. Ya zamanto abinda zaka yi kaza kai dan Allah ne, sai ka huta. Amma in dai kace zaka biya wa ɗiyan adam ka musu hidima, sannan kuma kana neman wani sakamako a wajen su, to lalle tabbas ka tabe. Kaga nan ko ba za ka samu lada a wajen Allah ba, sannan kuma su abin da kake nema a wajen nasu tabbas ba za ka same shi ba. Allah taimake mu. Wannan shine dalili na farko daga cikin dalilai guda shida wanda suke nuna cewa fa aiki dole sai an yi shi dan Allah za a samu lada. Dalili na biyu qauluhu aidan, fadar shi madaukakin sarki Allah yake cewa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin, ba a umurci bayi ba illa liya'budullaha ay illa liyuwahhidullaha, sai dai dan su dayanta Allah subhanahu wataala, mukhlisina suna masu tsantsantar da lahu ad-din, addini ga Allah. Ya zamanto addinin suna yin shi ne dan Allah, ba dan wani alfahari ba, ko dan nuna cewa mu ne suwa ne, a'a suna yi ne dan yaya za a yi. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, mana ana aikin kuma ana jin tsoron haduwa ne da Allah subhanahu wataala. Da haka ake tsayawa a kyautata aiki, ya zamanto an yi shi akan saman tsarin da ya kamata a yi shi. Da haka wajibi ne bawa ya dayanta Allah subhanahu wataala a cikin aikin da yake aikatawa gaba daya. Daga lokacin da ka gwama ya Allah da wani, to aikin ka ya lalace. Ko malaminka, ko shehunka, ko waliyinka, ko wani da kake ga cewa, ko wani aljani, ko wani wane ne, ka hada shi da Allah a cikin abin da haƙƙin Allah ne shi kadai, to wannan aikin kuma Allah ba zai biya ka akai. Dalili na uku qauluhu sallallahu alaihi wasallama, fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, ku fasani cewa kadai al a'malu su ayyuka binniyati, ana bada sakamako ne akan aikinka saboda niyyarka. Za ku zo masallaci ku jeru ku yi sallah, a cikin sahu guda bayan liman ɗaya wani sallar shi ta karɓu, wani sallar shi ba ta karɓu ba, wani kuma tsakatsakiya, wani a farko, wani ya samu lada 20, wani ya samu 10, wani ya samu 40, wani ya samu 50, wani ya samu 100. Haka ya danganta da irin niyyar ku da irin nutsuwar ku da iya sallata ku. Duk da cewa kuna bayan liman guda ɗaya, aikin alheri ne za a aikata. Misali wani zai yanka don ya samu kusancin Allah subhanahu wataala, wani ya zo ya yankan na, amma shi ya yankan don al'umma su yaba mishi cewa wani mai hidima ne ga al'umma. Kaga duka aiki ɗaya suka aikata, yanka yi shi ma yanka yi, amma wannan ya dace da lada, shi kuma wancan ɗin bai dace da lada ba. Da haka su ni ita niyya ita take tantance aiki, dole sai an samu niyya. Idan babu niyya to ba aiki bane na ibada. Yanzu misali yanda ake alwala, ka zo ka ɗauki yanda ake alwala tun daga farko, tafin hannu, kurkudar baki, shaƙawa kaza, har ka zo ƙafa ka wanke ta, yanda ake alwala haka aka yi, sai dai bakka da niyyar yin alwala a cikin zuciyarka. Wannan za a ce mata alwala? Ba za a ce mata alwala ba. kawai jikinka ne ka wanki, dole sai an samu niyya. Innamal a'malu binniyat. Al-Imam Shafi yake cewa wannan hadisin yana shiga babi 70 da doriya a cikin babi na fiqh. Innamal a'malu binniyat. Sai ce wa innama likulli imri'in ma nawa, kuma na daga dukkan dan adam abin da yayi niyya. Abin nan da kai niyya da shi ne Allah zai maka lissafi. Niyya kirki gare ka a baka lada, niyya banza gare ka baka samu lada komai, kawai kai aiki kai gaji a banza. To anan kuma Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambata musu wani aiki daga cikin ayyukan da aka yi a wancan lokaci. An yi aikin duka mutanen gasar sun yi hijira. To amma har wajen amsan, wajen duba wannan hijirar tasu mahangace guda ne. Akwai wanda hijirar su Allah ya amsa, akwai wanda hijirar su kuma Allah bai amsa ba. Duk da cewa ai ita hijira ita ce al-intiqal min baladi shirki ila baladi al-islam. Tasowa daga ƙasa na shirka zuwa ƙasan musulunci ko? To amma ga sunan gaba ɗaya, wane ya taso ya zo, shi ma wane ya taso ya zo, shi walan nan aka ce a kai hijirarka karɓaɓɓiya ce, wane kuma aka ce hijirarka ba karɓaɓɓiya bace ba, me bambanta su? Niyya. Shi wannan yayi niyya zuwa ga Allah, yayi niyya dan Allah, yayi niyya zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma wannan yayi niyya saboda wata maslaha ta rayuwa, saboda wani interest da yake ga cewa zai iya tsururta an yayi hijira. Mutum ne misali yana harkan kasuwanci, sai abakan cinikai na shiga ba ɗaya sai suka tashi suka yi hijira, shi ma sai ya nada ina shi sai ya bi su. Kaga su suke da ladan hijira, shi kuma bai da ladan hijira, saboda shi harakan kasuwanci shi ne ke bi. To shi ne anan manzala ke cewa man kana da hijratu ila Allah, duk wanda ya zamanto ya yi hijira ne dan Allah wa rasulihi zuwa ga manzala sallallahu alaihi wasallama, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, to hijirar shi tana nan a dan Allah zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a garin Madina. Amma wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, wanda ya hijira dan duniya ya samu duniya, man harkan kasuwanci shi ko na makamancin wannan, yasa shi ma tashi daga Makka ya koma garin Madina a wancan lokacin. Aw imra'atin yankihuha, ko kuma yayi wannan hijiran saboda wata mata wadda yake ga cewa zai aure ta, wannan matar sai ta yi hijira shi ma sai ya bi ta, to wannan wai ba hijira bace shi, shi kawai bulaguro ne. Kuma yana ne yana kare abin da yake maslaha shi, abin da yake interest shi ne. Aw imra'atin yankihuha, manzo Allah ce fa hijratuhu, to kaga wannan mutumin da ya hijira dan ya samu duniya ko dan ya aure wannan mata, to hijirar shi yayi ta ne ila ma hajar ilaihi, zuwa ga abin da ya hijira dan shi kenan, ya je harakan shi da ya kai shi ya harakan shi, amma magana ta ya samu ladan hijira bai taso ba. Me yasa? Saboda bai yadda niyyar yin hijira, duk da cewa duka daga gari guda suka fito kuma gari guda suka tafi, amma kuma wannan ya samu ladan hijira, wannan kuma bai samu ba saboda bambanci na niyya. Da haka kenan dole aikin alheri sai an samu niyya kyakkyawa kai, sannan kuma wannan niyya kyakkyawa ita ce gwagwarmayar da take tsakanin dan adam da shi da zuciyar shi, da shi da shedannu a cikin aljannu, da shedannu a cikin mutane. Ita ce gwagwarmayar da dan adam ba zai rabu da ita ba har sai lokacin da aka binne shi. Karka ce a kai ni ban da matsala a wannan bangaren, haba mala. Aikin alherin zaka fara shi, kana da niyya kyakkyawa ka fara, shedan sai zo zuga karka ba. Dan kawai kumbaci mana gwagwarmaya ne kifa tsakaninka da kai da aljani, wadda har sai lokacin da kai ka mutu. Imam Ahmad ibn Hanbal ya zo mutuwa, sai su ɗaliban shi suka kamanya su ma a cikin su, wanda sai ke cewa la ba'ad, yace yana cewa a'a har yanzu dai ban kubuta ba, a'a har yanzu dai ban kubuta ba. Su suna laƙana mai kalmar shahada, shi kuma yana cewa la ba'ad, abin sai masa mamaki. Mutum ne malami shakundum, ya rayu a tare da shi akwai alamomin tsoron Allah da sauransu, ya zo mutuwa ana laƙana mai kalmar shahada, yana cewa la ba'ad, a'a ba yanzu ba sai an jima, a'a ba yanzu ba sai an jima, ana laƙana mai kalmar shahada, kuma gashi yana dab da mutuwa. A cikin su wanda sai ya harhado, da ya harhado suka ce malam akwai matsala, muna laƙana maka kalmar shahada kai kuma kana cewa la ba'ad, yace shedan ne yake ce mini Ahmad ibn Hanbal kahi karhina, ga ka har zaka mutu ka bar duniya, shine nake ce mishi a'a har yanzu dai ban yi karhinka ba. Ka duba wannan zawwa ne ya mushi tadawa na ƙarshe, yana dab da zuwa ga Allah, ya ce mushi haba a cikin zuciyar shi, ya ce cewa yau ni ai wasa ne, ni wasa ne, kaga shi kenan halakar da shi. Shi ne ke ce mushi la ba'd, a'a har yanzu dai ban kubuta ba daga sharrinka, ina neman Allah ƙara kare ni. To da haka wajibi ne dan adam ya zamanto yana da wannan kimtsi, mana azumi ne kake na nafila, ayyuka na karatun Qur'ani ne, a karatu ne kake bada, a kaza ne kake yi, duk aikin da kake aikata na alheri wallahi wajibi ne ka kimsawa zuciyarka cewa wannan aikin kana shi dan Allah. Duk hidindimun da kake da kaika wanda kake da dawaini da kake ta jama'a, duka ka sa ma ranka cewa kana yi ne dan Allah. Sai ka more da lada, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zai baka ladan aikin da kake aikatawa. Amma daga lokacin da ya zama to ka huta daga wannan farfaje, to kuma sai da hali ba da Allah kiyaye. Akhrajahu al-Bukhari fi malik ta fi awwal sahihihi wa Muslim wa ghayrihima min an Abdullah an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Hadisi ne wanda galibi malaman hadisi suna bude littafan su da shi, saboda bayyana matsayin niyya a cikin kowane aiki. Saboda niyya ita ce komai, in babu ita komai ya tashi daga aiki. Allah taimake mu. Hadisi na hudu daga cikin hadisan da suke nuna cewa aiki dole a yi shi dan Allah, in ko ba a yi shi dan Allah to akwai matsala. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bashir hadhihi al-umma bis-sina'i, ko sace bis-sana'i wat-tamkini fil biladi wan-nasr war-rif'a fid-din. Manzon Allah yake cewa sahabbai bashir, ku baiwa wannan al'umma tau al-bashiri بالسناء بالسين. السناء شن العلو والارتفاع كبات لابار سام دوككا دحو حوا دسام مسأي ميجرما وان الأمة كبات وان اللابار. والتمكين في البلاد سنن تبطوا أتكين غيرو كانتا مانا غيرو كانتا سيكي نا مسلمين ذاك سامي سنة دوتو نسوا تم سمم irin nutsuwar da zaka ga waɗanda suka mallaki duniya musu da nutsuwar makircin da ake kullawa musulunci da musulmai billahi alazim, inda a ce wani abu ne suke wanda ba na Allah ba, da an mamance da labarin kasashen nasu gaba daya, an mamance da labarin addinin nasu gaba daya, bantana masu yin addini. To amma da yake abu ne wanda yake na Allah ne, sai ga diddin suka ci gaba suke kaza, sai ka ga da dan abin da kake da dan kadan bai taka da kariya ba, sai a same ka murtahal bal, kana da hutun zuciyar da waɗancan mutanen ba su da shi, suna ga cewa ban hanya kaza da hanya kaza shi zai gadar wa ɗan adam da jin daɗi, suka bi waɗannan hanyoyin gaba ɗaya, wannan jin daɗin na cikin zuciya suka rasa shi. A dalilin haka sai ka ji an ce wani ya kashe kanshi, wani ya hau etage mai tsawo kaza ya faɗo saboda wani baƙin ciki da yake ciki, baƙin ciki na rashin musulunci. Ko a cikin musulman wanda bai rike karantarwar ba, za ka ga cewa halin shi hali ne na kumci. Musulunci shi ne abin da yake daidai da zuciyar ɗan, in kuma ya kauce bari to wallahi zai sha wahala, zai rayu cikin kumci, sannan kuma kafin abin da zai iske a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wattamkin fil bilad wan nasri war rif'a, da samun nasara sannan da samun ɗaukaka fiddin a cikin wannan addini. Manzon Allah bayan ya faɗi wannan labari yake ce a bada labarin wannan, a bada albashirin wannan, sai ya ce amma kuma wa man amila minhum bi amalil akhirati lid dunya shaidi, dukkan wanda ya aikata wani aiki minhum a cikin al'ummata bi amalil akhirati lid dunya, aikin lahira ne ya aikata amma dai ya samu duniya. Manzo Allah ce fa laysa lahu fil akhirati nasib, bai yada wani sakamako, bai yada wani rabo a gobe kiyama, bai yada wani rabo a gobe kiyama. Da haka manzo Allah yake bada labarin iya daga cikin farko-farkon waɗanda za a fara jiwa wutan jahannama, malamin da ya karantar da al'umma. Ana ga malami ne yana wa'azi, yana wane ne, yana ce musu ku yi gabas shi kuma sai yamma, ya ce ku yi gusur shi kuma sai arewa, shi inda ya karantar da abin da ya karantar da su daban abin da yake kuma aikatawa daban ko kuma a yana aikatawan ma amma yana aikatawa ne dan al'umma su gani ko dan ya tara mabiya ko dan ya tara masu saurare ko da makamacin wannan Allah ce mushi wane dan wane ilimin da muka baka mun baka qur'ani mun baka sanin hadisi mun baka sanin kaza mi kai da wannan abu sai ce Allah na karantar nayi wa'azi nayi gargadi nayi fadakarwa mu ne malaman gari kaza mu muka yi kaza mu muka yi kaza Allah sai ce mushi ƙarya kake kai ne dan a ce wa qad qila kuma an riga an fada taka sakamakon ka ya kare sai Allah ya umurri ayyuta da shi a jayo mutumin da yake da kudi Allah ya ce ma bawa na maka gata na baka dukiya mi kai da shi sai ce Allah mun ciyar mun ba da zakka mun gina masallaci kaza makaranta kaza mun muka gina ta mun muka doki yaudin malamai suka yi kaza mu akai kaza akai kaza akai kaza da mu Allah ce ƙarya kake kai ne dan afadi kuma an rige an fadi an fadi a duniya shikenan shi ma Allah ya umurni akan ta ayyuta da shi shi yasa rayuwar da kake gani kowane irin hali kake ciki ka'ida ce guda daya kawai shine li nabluwakum ayyukum ahsanu amala da yake inda yake cewa huwal ladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala da dan bai da wani hutu wajibi ne ka jajirce ka rike zuciyarka ya zama to aikin da zaka aikata ka aikata dan Allah in ka aikata dan mutane ko dan wani abu makamancin wannan to wallahi bakkar ne sakamako a wajen Allah shine manzo Allah yake cewa anan wa man amila minhum bi amalil akhirati lidunya wanda ya aikata aiki irin aikin da ake aikatawa dan lahira shi kuma ya aikata shi dan duniya to falaysa lahu fil akhirati nasib bayyada wani sakamako a wajen Allah gobe kiyama Allah karim Malik yace wannan hadisi shi ma hadisi ne wanda yake ingantacce hadisi na biyar yace an abi umamata radiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ara'aita rajulan ghaza yaltamisu al-ajra wadh-dhikra ma lahu ya makin Allah wani mutum yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa qala sai yace ara'aita ya rasulullahi ka bani labari rajulan wani mutum ne gaza ya tahi yaƙi jihadi jihadin da zaka tahi gaka ba ma yaƙi irin na yau ba yaƙi irin nada da ake yin yaƙi keke da keke da wuka ko da takobi ko da mashi ko da kaza irin wannan yaƙin mutum ya tahi yaltamisul ajra amma zuwa ne saboda a ƙare yaƙi a bashi wani abu ko kuma a ƙare ya samu ganima yaltamisul ajra wa zikra kuma yana so a ambace shi a ce ka ai da aka je hilin yaƙi wane ko ina shi hilin shi za ka gana yana kai kawo kawo sabke kanka hure yake malahu ake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin malahu me zai samu na aina lada fa qala sai manzo Allah ke cewa la shay'an bai da komai ba abinda zai samu a wajen Allah sawa'un abin da ta nema na duniya ko ya samu ko bai samu ba wannan niyyar da bayyada ta yi dan Allah ya bata ko misali a ce ana zuwa aka kashe shi bai da komai a wajen Allah ko kuma abin da yake neman na yayi abla bala'an hasanan shine can shine nan shine can shine nan kuma karshe yakin kan ya kai karshe aka kashe shi bayyada ladan komai a wajen Allah shine wallahi ce la shay'a lahu bayyana komi fa a'adaha thalatha marratin yaqulu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la shay'a lahu wannan mutum ya sake maimaitawa manzon Allah mutumin da ya tahi jihadi yana mai neman abun duniya yana mai neman ambato manzon Allah ya ce bai da komi mutumin ya sake ambata manzon Allah ya ce bai da komi ya sake ambata manzon Allah ya ce bai da komi a wajen Allah summa qala sai manzo Allah yake cewa inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wabtughi wajhuhu ku fasani cewa Allah bai ya karba min al-amali aiki illa ma kana lahu khalisan sai wanda aka yi aikin nan da aka yi kawai an yi shi ne dan Allah tsakuru kuma an yi shi ne dan Allah kadai amma kayi shi kana jiran yaban mutane, kayi shi kana jiran wani abu na kuɗi, kayi shi kana jiran shi sun wani matsayi, to wallahi mutum bayyana komai a wajen Allah. Manzon Allah yake cewa duk Allah baya karba baya karbar aiki sai aikin da aka yi dan shi kadai, wa tughiya wajhu, kuma aka nemi yardan Allah da wannan aiki. Amma in dai wata masala ce, wani haraka ne na rayuwa, mutum ya je aikata duk abin da ya aikata wahalar banza ya sha. Shugaban munafukai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, da su ake sallah a masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ne limamin shi, amma gobe kiyama tuta ta munafuci shi ke dauke da ita, saboda niyya zuciyar ba mai kyau bace, zuciyar ba ta da kyau. Haka wajibi ne ɗan adam kowane lokaci ya zamanto zuciyarka kana bata caji, duk abin da za ka yi ka yi yunkuri matuƙa ka ga cewa wani aikin ka yi shi da Allah. To a lokacin da ɗan adam ya fahimci cewa ga aiki kaza, amma kuma shaidan tuni ya zo ya ziga ni, ina ga zan yi ne don mutane su mun magana ko don su yabe ni, za ka fasa wannan aikin? Ba za ka fasa ba. Yi za ka yi, kuma ka tirsasa wa zuciyarka cewa dole a yi shi don Allah. Ba a barin aikin, malamai suke cewa barin aikin alheri don tsoron riya shi ma kuma wani matsala ce, kenan shaidan ya ci nasara a kanka, ya ci nasara a kanka, ka ce a to tunda wannan abin da akwai kaza a cikin nina bane, a zuciyarka da ga Allah ya sa maka gwagwarmaya da za ka rabe da ita ila kiyamin sa'a. Shaidan da ya ɗauki alƙawari akan cewa sai ya batar da ɗan adam, shi ma za ka shiga gwagwarmaya ce kake da shi ila kiyamin sa'a. Da ka babu zancen hutu, babu zancen a bari in mai kawai hutu, a ba duniya ba, ba duniya ba, duniya sijnul mu'min, haka manzon Allah ya faɗi sijnul mu'min, fakka da sakata a cikin ta, waɗannan gwagwarmayan kawai su ne za ka riƙa yi. Ta haka duk mutumin da yake so ya yi aikin da Allah zai karba, to wallahi wajibi ne a samu ikhlasi a cikin wannan aiki. Allah arzuta mu da ikhlasi. Hadisi na shidda na ƙarshe, qawluhu sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla ana aghna shuraka ani shirk. Allah mai girma da buwa yake cewa a cikin hadisul qudusi, inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana aghna shuraka, Allah ya ce ni ne mafi wadatuwan ashuraka, abakan tarayya, ani shirki akan a sanya mana kishiya, ni kadai ake ma, in ku aka sa wani to ni ku banda bukatar wannan aikin. Ana aghna shuraka, ni ne mafi wadatuwan abakan tarayya, ani shirki akan a sanya mana kishiya. Man amila li amalan, Allah ce duk wanda ya aikata mini wani aiki, kaga aikin kenan, akwai a cikin niyyar mutumin akwai yi dan Allah, amma kuma bai aka yi ashraka fihi ghairi, sai ya dauko wani Allah hallo sai ya gwama ya a ciki, yana yi dan Allah kuma dan suwa ne ma su yi magana, yana yi dan Allah kuma dan suwa ne ma su saba shi wani abu na duniya, yana yi dan Allah kuma dan ya samu wani matsayi na duniya. Ashraka fihi ghairi, Allah ke cewa fa ana minhu bari'un, ni nayi bara'a, nayi baran-bara, ba ni ba wannan mutumin, ba ni ba wannan aikin. Wanzu Allah ke cewa wa huwa lillazi ashraka, aikin yayi shi ne dan wanda ya hada ni da shi, ni na huta daga aikin na bar wancan. Sai an je gobe kiyama, Allah ya cewa wannan mutumin je ka wajen mutumin da ka gwama yayin da shi, ka ga me za ka samu. Tana yiwa ranar da kowa yake gudu, kowa yana ta kan shi, duk wani abin da yake na hayaniya da faɗin abin da ɗan adam ya ga dama a nan gidan duniya ne, da waɗanda suka ɗora, da waɗanda aka ɗora za a je gaban Allah ana tsine ma juna. Kana ga girman shi a yanzu, ko ido baka iya daga kalle shi, haka kawai yayi wasa da tunaninka, yayi wasa da dukiyarka, yayi wasa da hankalinka, yayi wasa da addininka, ya raba ka da Allah, ya dora ka akan tsare shi, shi wanda shi yake so, sai ka je gobe kiyama za ka kawo shi, ka shiga gaban Allah, ka riƙa ya Ubangiji waɗannan ha'ula'i adalluna sune suka fatar da mu, fa'atihim azaban du'fan minan nar, ka ba su limkin biyu, an za a mana ɗaya, aka mana biyar a musu goma, aka mana goma a musu 20, Allah ce qala li kullin du'fun kowane ɗaya daga cikin ku yana limkin balimkin azaba sunan ku gaba daya batattu sunan ku gaba daya ɗan wuta Allah ya aiko da manzanni ya saukar da littafai an ja anka ni ana ta wa'azi ana ta nasiha akan ta ku bi Allah ka ku bi kowa sai kuka biyo ni haka babu babu hamzar da zamtin zai kawo haka wajibi ne wallahi niyya ita ce farko akan komi in dai niyya ta bace to kuma komi ya bace Allah tsarkake mana niyoyin mu to wannan shine abinda malaka kawo a matsayin dalilai war suke dalili guda shidda war suke nuni akan cewa ga yanda dan adam yake wajibi akan shi ya aikata aiki dan Allah in ko bai aikata dan Allah wato a wajen Allah bai da sakamako komi dan kaka taba zamani duniya wani gidan hutu ne in ka zo kai kaza kai kaza ka gina gida ka sayi mota ka aure irin kalan matan da kake so shikenan ka samu irin aikin da kake so shikenan ka huta wallahi baka huta ba ka isa ma ka huta tunda ka zo duniya ai zan ka huta bai taso ba zancen ka huta wallahi bai taso ba magana ce ta in kana da hankali kaga miye zaka yi ya gyara maka gobe kiyamanka miye zaka yi ya zama to ka samu gwaggwaban lada ka samu rahama a wajen Allah subhanahu wataala a rayuwar da batta da karshe batta da iyaka in aka mutu wannan aka tashi aka yi hisabi wa in ma aljanna in ma wuta shikenan an kare kawai rayuwa ce za a yi ta yi huludun bila maut dan aljanna zai ci gaba da jin daɗi da morewa kala-kala fanni-fanni ta abinda ma ɗan adam bai taɓa tsammani ba Allah zai tabbatar mashi da shi a cikin aljanna ta ina samu wannan aikin ba dan kasancewa shi ɗan gidan suwa ne ba ba dan kasancewa shi haifuwa kuɗi a garin nan ba ba dan kasancewa shi ne mai mulki a ƙasar nan ba waɗannan matsa waɗannan abubuwan duka ba su suke tabbatar wa ɗan adam ba akan samun gidan aljanna kai bal hasali talakawa za su fara shiga gidan aljanna kahin masu kuɗi su shiga kahin masu mulki su shiga kahin duk wani wanda yake ga cewa iya da asali kan ya shiga talakawan nan su fara shiga gidan aljanna kenan talauci bai hana ka neman aljanna sai dai ya rage kai kama kanka hisabi ayyukan da kake aikata a cikin rayuwanka waɗanda abin da kake aikata don duniya da wanda kake aikata don lahira babu shakka abinda muke aikatawa don duniya shi yawa kuma duniyar da ba dawama za ka yi ba ka gama gina abinda za ka gina ka gama dora abinda za ka dora na sorayen beni ka gina gida a ko'ina har a kasashen waje har a Europe ka gina gidaje amma kana mutuwa kana kariya wannan makwantan za a je abin ne a tonar kasa wanda wannan yake nuna maka cewa dan adam dole ya ma da ubangiji da'a tab'an aw karaha akwai ababen da Allah ya sakhara wa dan adam ba yanda zai duk abin da ka tara wannan kasar da aka sa wanda ya mutu bai da dala 100 kai da ka mutu kake da mil miliyar ko kake da wi mil miliyar kai ma an ka mutu wannan kasar nan za a saka yanda ba a dokan mishi cewa ba wannan darin tashi a hada shi a binne shi tare da ita la'alla ha tanfa'uhu ba'da hin kai ma haka ba wanda zai dauki wani abu ya sa a cikin wannan kabarin naka kana mutuwa tuni yara sun fara kasahi wani yana son mota kaza wani yana son gida kaza wani yana son kaza wani yana son kaza Allah taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum